Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25-31-60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun ji labarai za ku ji cewa Kiristoci a arewacin Najeriya sun ƙara bayyana goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari.
Muna nan mu Kiristan arewa muna nan a bayan sa 100%. Muna bayan sa, muna tare da shi. Sai inda Allah ya kai mu tare da shi.
An fara sabon tashin hankali a zaben Ghana, ana makonni uku kasar ta yi zaben ta na shugaban kasa.
Harbin da aka yi harwa yau ba san gaskiyar maganan ba. Waye harbin? Me ya haddasa da wannan harbi harwa yau ba sani.
Haka kuma muna da shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai kawo muku. Akwai wasu daga sharihin kasar Kamaru, sai kuma sakonni da kuka aiko muna amma duk sai bayan kun sha labarin duniya.
Sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence na nan suna kokarin neman hanyar da za su bi su tsare yadda za su cike guraben manyan mukamai na sabon gwamnatin tasu. Wannan shugabanni biyu da suka haɗu jiya a birnin New York suna son su cike guraben sama da 4,000 ne na manyan mukaman ma'aikatan gwamnatin tasu daban-daban kafin ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa ta zo lokacin da za a rantsar da su. Abin da Trump da mataimakin nasa suke son su fi bai fifiko yanzu dai shi ne naɗa shugabannin ma'aikatu irin harkokin waje da tsaro da Attorney General da kuma hukumar tsaro ta cikin gida. Dukkan waɗannan mukaman ana kallonsu a matsayin alamomin da za su nuna duniya irin kamun ludin ita sabuwar gwamnatin da kuma alƙiblar da za ta ɗauka wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce rundunar tsaron Turai ta NATO ƙungiya ce mai tarin amfani da tasiri. Shugaba Obama wanda ke kokarin kwantar da hankalin kasashen Turai da ke cikin damuwa tun bayan da aka zabi Donald Trump sabon shugaban Amurka. Yana wannan kalaman ne a birnin Athens na kasar Girka, ɗaya daga cikin kasashen da yake ziyarta a balagurunsa na ƙarshe a kasashen duniya daban-daban. Bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin Donald Trump da kuma wasu gwamnatocin Amurka na baya, ciki har da tashi Obama ɗin, Mr. Obama ya fita yana jaddadawa kasashen Turai buƙatar daɗa saka kuɗaɗe makuɗai a ayyukan tsaro. Tun bayan da aka ce Donald Trump ya lashe zaɓe na ƙasar Amurka ne shugabannin kasashen Turai da dama ne suke ta jira a ba su ƙarin haske inda aka dosa daga yanzu.
To muna ba ku labaran nan daga Washington sashen wasan murya Amurka. Wata kotun ƙasar Masar ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban wannan ƙasa Muhammad Morsi. Ta kuma ba da umarnin a jiya a sake mishi wata shari'a sabuwa a bisa zargin da ake mashi na cewa yana da hannu a cikin borin da fursunoni suka yi a shekarar 2011, abinda ya tilasta shugaban ƙasa na wancan lokacin Hosni Mubarak ya sauka daga kan karagar mulki. Ha kuma a cikin hukuncin da ta zartasa a jiya, wannan kotun ta ce su ma wasu mutane biyar da ake ƙara tare da shi tsohon shugaban Morsi ɗin a jiya a sake musu shari'a. A shekarar 2012 ne dai Muhammad Morsi ya abin tarihin zama shugaban ƙasar Masar na farko da aka taɓa zaɓin shi ta hanyar demokuraɗiyya. To amma ko shekara guda bai yi a kan karagar tashi ba aka sauke shi bayan da aka zarge shi da cewa yana neman ya yi babakere a harkar mulkin Masar, gashi kuma ya kasa mata da kuma da tattalin arzikinta. Babban kwamandan sojan Misira na wancan lokaci Abdel Fattah al-Sisi shi ne jagoranci gangamin yi wa Morsi ɗin bore kafin shi kansa ya zo ya ɗare kan karagar mulki. To sai dai da wannan hukuncin na jiya na cewa a sake mishi shari'a, Morsi zai ci gaba da zama a gidan yari.
Gwamnatin ƙasar Saliyo ta soma kare kudirin da ta ɗauka na ƙara farashin man fetur, gas, kadanzar da sauran mayuka a ƙasar cikin makon jiya. A ƙarƙashin sabon farashin an yi ƙarin farashin galon guda na man fetur daga senti 67 kamar misalin naira 26 zuwa dala 1.68 ko naira 67 da 'yan kai. Abdullahi Baratai, kakakin shugaban Saliyo NS Bai Kuroma, ya ce dole ce ta sa gwamnati ta janye tallafin da take bayarwa na man fetur don cike gibin da aka samu a sanadin bala'in cutar Ebola da ta afkawa ƙasar, wace yace ta shafi harkokin ziyarce-ziyarce da ke samarwa kasar kudaden shiga. Haka kuma gwamnatin ta jaburki ga duk wasu manyan ayyuka da take samun kudaden gudanar da su a cikin kasar.
To a ƙarshe hukumar ƴan gudun hijira Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce ta so mu rarraba kayan masarufi na ceton rayukan mutane sama da 6,000 wanda ke cikin mawuyacin hali a jihar Tekun Yi ta ƙasar Sudan ta Kudu. Sai dai kuma wanda ake son a raba wa kayan agajin sun ce yayin da suke godiya da marhaban da wannan taimako da ake son a basu, su kam sun fi son a taimaka a maida su ƙauyukansu da gidajensu su je su girba kayan amfanin da ke cikin gonakinsu. Hukumar ta ƴan gudun hijirar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 10,000 ne suka rasa gidajensu a sanadin tashin hankalin da ya ɓarke a tsakanin sojojin gwamnati da kuma magoya bayan tsohon mataimakin shugaban wannan ƙasa Riek Machar. Halin da irin wannan ƴan gudun hijirar ke ciki dai ya ƙara tsanani saboda an hana wa ƙungiyoyi da ma'aikatan ba da agaji su shiga wurin, wato yankunan da ake rikicin a cikinsu.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakiliyarmu Madina Dauda ta shirya mana rahoto akan goyon baya da Kiristoci a arewacin Najeriya suke baiwa shugaba Muhammadu Buhari.
Honorable Captain Amuga wakilin Tangale, wanda ya jagoranci jigajigan kungiyar a taron manema labaran da suka kira a Abuja, ya ce dole ne kungiyar ta fito fili ta nuna goyon bayanta ga shugaba Muhammadu Buhari, domin a cewarsa shekaru 56 kenan Kiristoci ke taka rawa a fannin siyasar kasar ba tare da sanin inda suka dosa ba, amma a yanzu canji ya zo.
Bayan kusan shekara 56 ba mu ma tsammani namu kusa da cibiyar gwamnati ba, sai ga shugaban Muhammadu Buhari ya yi alkawali a lokacin campaign, ya ce idan har Kiristoci arewa za su ba shi wuya. To a karo na farko zai dauki Kiristan Arewa ya zama sakataren gwamnatin tarayya, ya kuma ba daya daga cikinmu injiniya Babacir David Lawal sakataren gwamnati, ba mu taba samu ba tun da aka yi Najeriya. Na biyu, alkawalin da ya dinna ya cika, kan nan kuma daya daga cikinmu Yakubu Dogara ya haye a matsayin kakakin majalisa ba tare da tsunguma daga presidency ba. In kin tuna dai gwamnatin da za wuce dukun za a zabi senate president, za a zabi speaker ko me president sabaki, wannan lokacin shugaba ya ce babu. To wayannan guda biyu an wanmu ne, sai muka lura muka ce mutumin nan da gaske yake yana son arewa mu zanna daya da krista da musulmi, ba magana baki bane. Kin san yawancin duk masu magana a krista da arewa mu zanna daya, amma to shi da aikata waye? Akwai abin da ya fi haka, ya sharing interest din mu, mu kuma muna tare da shi.
A nasu jawabi, mai baiwa shugaba Buhari shawara a harkar siyasa kuma ɗaya cikin ƴaƴan ƙungiyar Ayuba Musa Birma, ya ce wani muhimmin abu da ya fi ɗaukan hankali a wannan mulki shine shawo kan rikicin ta'addanci da ya addabi shiyar arewa maso gabashin ƙasar nan.
Canji yau ta kawo mana zaman lafiya a Najeriya da arewa. Ni nan ni IDP ne, yau nan da zuwan gwamnatin nan na koma garina. Yayana sun koma, al'ummarmu sun koma zuwa ƙasashenmu. Yau nan abin alfahari ne garenmu, gare ni ne karan kaina in ce an samu canji. Abin da za mu yi masa nan gaba, ɗaya muna fatan alheri, Allah ya ba sa dogon rai da ƙoshin lafiya. Na biyunsa, muna nan mu Kiristan Arewa muna nan a bayansa 100%. Muna bayansa 100%. Ba ma ja da baya, ba ma wani firgitawa, muna tare da shi. Sai inda Allah ya kai mu tare da shi.
Kungiyar ta ce za ta gudanar da taro na musamman da zai kunshi ƴaƴan kungiyar daga jihohi 36 da birnin tarayya Abuja, domin gabatar da addu'o'i na musamman na neman ci gaban mulki da mahukuntan ƙasar ke yi a cikin kwanciyar hankali da lumana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Madina Dauda, yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. Uchuwa
Salamu alaikum maza ga mata musulmai ku saulari wannan zantutuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don zamani
tuma dalla a gaida na yaron zamani gane kuma wato magoya bayan manyan jam'iyyun kasar da suka hada da NDC mai mulki da kuma babban jam'iyyar adawa ta MPP sun samu arangama a kofar gidan Nana Akufa Addo Madugun ɗin adawan kenan ga cikakken rahoto da na hada mana akan wannan lamarin
kungiyoyi da daidaikun mutane na ci gaba da yin da wani arangama da ta barke tsakanin ƴan jam'iyyar NDC mai mulki da ƴan babban jam'iyyar adawa ta MPP a kofar gidan ɗin takarar babban jam'iyyar adawa Nana Addo Dankwa Akufa Addo abinda wasu suka kira hari akan gida da iyalan Madugun ƴan adawan rahotanni sun nuna an yi amfani da bindiga da wasu muggan makamai a cikin arangaman ofishin jakadancin Amurka da na Burtaniya sun dora muryarsu akan kira da kungiyoyi da daidaikun mutane suke yi akan samun zabe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wakiliyar ofishin jakadancin
The United States is deeply disappointed by the targeting of the home and family of the primary opposition presidential candidate.
Amurka ta bayyana matukar bakin cikinta akan hali da aka kai akan gida da iyalan dan takarar babban jam'iyyar adawa. Tace muna Allah wadai da duk wani tashin hankali a Ghana ciki har da rikicin siyasa a daidai wannan lokaci da kasar ke niyyar yin zabe a ranar 7 ga watan Disamba.
We call on all Ghanaians to remain peaceful and respect the democratic process.
Muna kira ga baki ɗayan mutanen Ghana su yi zaman lafiya da juna kuma su mutunta shirye-shiryen demokradiyya. Muna kira ta musamman ga ƴan takara da jam'iyyunsu da magoya bayansu su jaddada alƙawarinsu na gujewa tashin hankali kuma su warware duk wani rikici ta hanyar shari'a. Da na tuntuɓi jakadan zaman lafiya na wannan zaɓen Irbadi Ibrahim akan wannan batu sai ya ce
har wa yau dai ba samu gaskiyar maganan ba. Amma muna yi ma mutane kashedi kalmomin da ake amfani da su lokunta da yawa an za rubuta rahoto a dagora kan internet shike tsoratar da duniya baki ɗaya kamar a kasan gane da muka sani da zaman lafiya yanzu abin da ke haukowa kenan wannan zance bai taka kara ya karya ba kan da dai aka saba lokacin zabe aka ana gungu a je abin da ake kira health walk suna tahiya ne saboda
lafiyan
jiki amma yanzu dai an yi shi kaman a siyasance ka taba zama wannan karkara mutum da ke fitowa daga Nima zai gangara ya je Ring Road dole ya bi kofan gidan Nana Addo saboda shi yau da kullun dai matasa watakila wani ya ce abin nan kaza ka ba wai kaman an zauna ne aka shirya abin wai za a kai ma baban hari aje a mai kisa ko wani abu haka.
To shi ga Amurka ta fito ta yi Allah wadai da wannan abin da ya faru sannan Burtaniya kuma ta fito ta yi Allah wadai da faruwar wannan abin to ashe ko lalle wannan abu ya yi kamarin da za a iya firgita mutane saboda ba a san gane da irin wannan abu ba.
No ban sama embassy na America kuma na High Commission na England sun kasance wannan wuri da abin ya hauku ba su kuma na sama suna aiki da abin da aka rubuta san fuskoki dai na sadar da zumunci wannan abu ba abin da yake ajiyayyen abu ba ne ba abin da yake ina da imani ba yi niyya wai da ji a kai ma wani hari ba.
To amma shi an yi amfani da bindiga da wasu makamai a gurin aiki.
Harbin da aka yi har wa yau ba san gaskiyar maganan ba waye harbin me ya haddasa da wannan harbi har wa yau ba sani ba saboda shi ana bincike tukun. Ko mai ke ciki ina ga daga baya 'yan sanda da su ba da cikakken bayani kan wannan al'amari.
To amma shi wannan abin da ya faru duk jam'iyyun siyasan kowa ya ki ɗaukar laifi sai dai ta da jijiyoyin wuya ake yi kana ganin nan gaba ba za a sake samun irin wannan tarzoman ba?
Malam Yakubu Makeri da 'yan muryar Amurka nan zuwa gaba kirgaggun kwanaki akalla da wata daya. Za a jefa kuri'a cikin lamin lafiya da na kasance jakada na zaman lafiya ni da kowa na aiki na kiraye kasa baki daya a yi haƙuri 'yan sanda na bincike kuma mu da 'yan jaridu 'yan adada labarai baki daya na musu kashedi a yi la'akari da wasu kalmomin da ake amfani da su.
Jama'a ga lokacin zaɓe ƙasa kowa yana haɗari mu dai fatarmu.
Shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 2:15 kenan na dare a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A watan Afrilun shekarar 2014 muka fara kawo muku labarin wasu abubuwan da wani tsohon alkali a jihar Neja mai suna Aminu Kagara yayi na kwashe shanu da tumakin wasu Fulani yayi gwanjinsu a kotun sa lokacin yana matsayin alkali a garin Zungeru. Daga bisani hukumar kula da harkokin shari'a ko Judicial Service Commission ko JSC a takaice ta jihar Neja ta same shi da laifuffuka waɗanda suka hada da haɗin bakin da ya saba ma shari'a, da kwace dukiya ba tare da haƙƙi ba, da yin kwace na ƙarfi da yaji, da barazana ga rayuwa, da kuma yin amfani da kujerar alkali ta hanyar da bata dace ba. Hukumar sai ta saukar da shi daga kan wannan kujera ta alkali, kuma har yanzu maganar da muke yi bata maida shi ba. Ya kai ƙara babbar kotun jiha an sake tabbatar da wani hukunci da aka yi masa, sai kuma ya sake ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a Abuja, a inda har yanzu ake ba a kammala wannan shari'a ba. Bangare ɗaya kenan. A bangare na biyu, da majalisar dokokin jihar Neja ta kafa wani kwamiti domin tallafawa waɗannan Fulanin da tsohon alkali Aminu Kagara ya musu kwacen shanu. To amma sai kwamitin ya dakatar da zama saboda a lokacin sun shigar da ƙara kotu suna neman haƙƙinsu. Wannan ɓangare kenan. To ana cikin haka sai wani mai neman tayar da fitina ya fito ta kafofin sada zumunci na intanet, wato social media, yana baza labarai na ƙarya cewar kotu ta wanke tsohon alkali Aminu Kagara. Abinda ka iya harzuka waɗanda hukumomin shari'a na jihar Neja suka tabbatar da cewa lallai Aminu Kagara ya zalumce su, domin ba da su aka yi shari'a ba, amma kuma ya kwashe musu dabbobi ɗaruruwa ya yi gwanjinsu ba ma tare da an biya diyya ga mutanen da ya ce wai ya sai da su ne domin ya biya su diyya ba. A bayan ɓullar waɗannan labarai na ƙarya cewar an wanke tsohon alkalin, mun nemi jin ta bakin mutumin da shi ne mataimakin sakataren kwamiti da ya yi shari'ar wannan tsohon alkali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi H. Usman, mataimakin sakatare ma'aikacin shari'ar Niger State. Allah hakika an yi ƙaran alkali Aminu Kagara nan ma'aikatan shari'a, wato JSC, Judicial Service Commission. To sai wannan ma'aikatar ta ga ya dace ta nada kwamiti saboda ta binciki ƙararrakin da aka yi a kansa. Ta kwamitin da muka zauna mun gayyato masu ƙara don aka ƙara har da ma'aikatan kotunsa. A hakika waɗanda da suka gabata a gabanmu suna cewa lallai waɗannan shanu da aka kwace aka saida ba na wanda suke ƙara a gabansa ba ne. Na wasu ne daban, kuma kan ya tabbata wasunsu ma daga cikinsu marayu ne. Akwai ta mada aure ya kawo ta nan, amma don haɗa shanunsu an saida aka yi amfani da ‘yan banga suka kwaso ‘yanan shanaye na mutane suka saida ta hanyar auction. To kuma akwai ƙa’idoji da ake bi kafin a yi auction na kayan mutane, sai an tabbatar da wannan kaya da za a kusa na me shi ne na wanda suke shari'a ne a gaban kotu. An samu tabbacin haka nan, sannan a kira masu kaya a yi wannan auction din a gaban su, suna gani don su fitar da ba a yi wata yawa. To ba a yi hakan ba, sai aka yi aiki da sunray ba bisa kan ka'ida ba. To sannan da kace kotu ta hanke shi, to halin gaskiya ban da wani labari.
Amma kai ma kina ga kaman ka gani a social media an yi posting cewa an wanke alkali Aminu Kagara daga laifuffukan da ake cewa yayi a da. Shine muke so mu sani, ku dai ne kuka zartar da wannan hukunci. Kawuwa yanzu wannan hukunci da ita wannan kotu ta yi, kun san da shi?
To kaman da faɗa ɗazun, ni ne sakataren wannan committee, kuma a wannan maktan shari'a nake aiki. Kamar na ce maka ne mataimakin secretary a wannan lokaci. Yawwa, to babu wata kotu da ta aka ce mana ta wanke wannan alkali daga abin da muka ayatar, wanda suke ganin ba daidai ba ne. Don inda ina mai tabbatar maka cewa inda gaskiya ne kotu ta wanke shi da ya, don a wancan sakamakon shi ne an salime shi daga aiki. To kaga inda akwai kotun da ya wanke shi da ya rubuta cewa a mai da shi baki akin so daga kotu ta wanke shi.
Lauyan da ke wakiltar tsohon alkali Aminu Kagara kuwa shine barista Bashir Wada, wanda shi da kansa ya karyata labarin da aka buga a shafin internet cewar an wanke tsohon alkalin.
To sunana Bashir Wada Usman. Ni kuma ina matsayin ainihin lauyansa shi Aminu, alkali Aminu. Mun kai kara dangane da ainihin yanke hukunci da JSC ta yi na kan cewa ya dakata da magana aikinsa. To a yanzu an riga an yanke wannan hukunci wanda ainihin kotun jiha tana ra'ayin cewa ainihin JSC suna iya dakatar da shi. To mu kuma muna ganin kaman kan cewa wannan yanke hukuncin bai yi daidai ba. A yanzu maganan nan da muke yi mun dauka kara zuwa ainihin Court of Appeal, kuma maganan yana nan pending a nan Court of Appeal.
Court of Appeal din a ina take? A nan Niger take?
Court of Appeal Abuja, a Abuja take.
So don ita waccan babbar kotu ta Abuja bata yanke hukunci ba ke?
A wannan ba a gama ba, na batun cewa a dawo da alkali Aminu ko kuma ya ci gaba da tsayawan kan cewa an dakatar da shi. Bata riga ta yanke hukunci ba.
To ina aka samu labarin da ke yawo cewa wata kotu ta wanke shi daga duk wani abu da ya aikata akan wannan al'amari?
To wannan magana kai a dunkule. A yanzu tunda maganan yana kotu bai kyautu ba a matsayina na lawyer in yi magana akan abin da ita ainihin kotu bata riga ta faɗi akai ba.
Yanzu alkali Aminu yana nan a matsayinsa na wanda baya aiki a matsayin alkali kenan.
Eh to ana iya cewa haka. Dan haka batun wannan social media din kila su sun dai yada ne kurum. In ka lura ai kwanaki shi sa majalisan National Assembly suke maganan kan cewa ya kamata a taka burki yanayin yadda ake watsa labarai da sauransu ta wannan social media. Amma ya ake kiran shi, watakila wannan labarin da ka kawo zai iya kasancewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a lura akai.
Dama tun farkon wannan batu, babban abin da aka yi fargaba shine irin rikicin da ka iya tasowa a sanadin wannan abu da tsohon alkali Aminu Kagara ya aikata ga ɗaya daga cikin mutanen da aka kwashe musu shanu da tumakin nan.
To sunana dai Ori Abubakar. Wato
kana cikin wanda aka kwashe ma shanu lokacin alkali Aminu?
Kwarai da gaske.
Sani yano aka dauka mu?
To ni nawa karan kaina dai nage 27 aka dauka mun da tunkiya 21.
Kai kana da dangantaka da waɗanda ake shari'a da su a kotu?
Eh to abinda zan shaida maka ba tsari ka gaya ma duniya, ka koma gaya ma duniya. Wallahi idan yau ban da rai ni Ori, ko shi wanda ake wanda yayi wannan suka yi wannan azdin fadin shi rigima din ha abun ya kawo ga maganan batun shari'a, to idan yau za Allah zai dauki raina, ko shi in Allah ya dauki ran shi yaron nan ban da gado da shi, bai da gado da ni.
Wato ba ku da wata alaka?
To alaka mu dai gaskiya bai shahina wanda zai zama sai dai kun zamantakewa da muna dai duka a ce dai kabilan mu guda, dangin mu guda. Kuma
tun lokacin da aka kwashe shanu nan naka zuwa yanzu, kaman akwai wata hukuma da ta zo ta ce maka wani abu?
To maganan hukuma gaskiya idan ba Allah ya saka ma shi Barista Muhammad El Suru da Alheri, idan abu ya kai abu muna iya wani lokaci mu je mu ce mashi kai oga, gaskiya abubuwa fa sun daure muna, wallahi abinda zamu ci ma a gidan mu yau bamu da shi, inda abinda Allah ya hore mashi in 1000 ne ya debe ya bamu mu dawo. Idan kuma wata rana muka je ba mu tarar da yana da shi ba, dole mu dawo mu yi hakuri.
Yanzu me kake yi?
To yanzu kan sai dai ya kan dan kwadago da sauran su dai da wanda ya gani Allah ya taimake ni shikenan. Mu ba dun ma Allah ya kawo Haruna haka nan yazo yayi muna tsaye kan yazo gidan mu rantsuwa, ba irin rantsuwan da bai muna na cewa za a yi muna wani abu ba. To abin da ya kai ga kunnin iyaye mu dai da ba mu yadda ba, mun ce mu dai gaskiya tunda abun ya zama haka za mu dau wannan dukiya dai mun tabbata ba zai tafi mu a banza ba, wallahi za mu dau mataki.
Kaga mu misalin an ce an maida shi aiki, me za ku?
To gaskiya in aka ce an maida shi aiki, to mu kaga dukkan matakin da muka san za mu ya dauka, gaskiya ba za mu saurara ba, za mu yi dabaran da muka sani na mutun da dai mu dai mun yi biyayya ga gwamnati din da aka ce gan mu taka doka, to kuma mun bi. To mu aka ce an maida shi, mun tabbata kenan dokar yau kenan abu ya same ka, in kaga tayin ka je kai.
Allah ya kyauta ya kuma kare. Muna fata hukumomi a jihar Niger za su gaggauta kawo karshen wannan al'amari ta hanyar cika alƙawuran da suka yi ma waɗannan mutanen da aka zalumta ƙarfi da yaji. A huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu jaridu na ƙasar Kamaru.
Zan fara ne da jaridan Drambler, inda ta rawaito mana cewar har yanzu kungiyar lauyoyin bangaren Ingilishi suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin Baminda, amma yanzu sun haɗu da fushin jami'an tsaro a birnin na Baminda, inda 'yan sanda da jandarmomi suka dinga korarsu da ruwan zafi da kuma kai musu hari da barkonan tsohuwa. Yanzu dai waɗansu daga cikin lauyoyin wanda suka jikkata suna kwance a babban asibitin Baminda. Za kuma mu leƙa jaridar nan ta Nouvelle Expression, anda ita kuma ta labarta mana cewar shugaban jam'iyyar CPP Edith Kawala ita ma ta bi sahun masu gudanar da zanga-zangar. Ita da magoya bayanta sun sanya baƙaƙen kaya suna ƙalubalantar mulkin shugaba Biya da kuma irin yadda jami'an tsaron ƙasar suke kyautata haƙƙin bil'adama. Ta ce lauyoyin ƙasar ta Kamaru suna da izinin nuna fushinsu domin suna buƙatan a fassara duk dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru da harshen Ingilishi, in ba haka ba sai a basu ƴancinsu. Sai kuma jaridan The Post, anda ita kuma ta tsagwanta mana cewar waɗansu masu sana'an a Caɓa sun kai wani samamaye a caji ofisin 'yan sanda da ke ƙaramar hukumar Duwala ta farko a unguwar Daido, bayan sun samu wani matsala da 'yan sanda sun kwashe duk wani kayayyakin da ke cikin caji ofisin, kuma sun kori 'yan sandan da suke aiki a wannan lokacin, amma ba su ƙona caji ofis ɗin ba. Za kuma mu leƙa jaridan Cameroon Liberty, anda ita kuma ta yi mana tsokaci na yanda ƙasar Kamaru ta shiga cikin hali ni yasu ta jihar Arewa mai nisa, anda Boko Haram suke gabzawa da dakarun tsaron ƙasar. Ta ɓangaren gabashin ƙasar kuma, ta anda ƙasar ta Kamaru ta yi iyaka da ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya, 'yan tawayen Seleka suna shigowa ƙasar Kamaru suna kashe fararen hula da dakarun tsaron ƙasar. Za mu kammala ne da jaridan Le Message, anda jaridan ta ce 'yan asalin garin Dibamba sun lashe takobin cewa za su datse hanyar Yaounde da Duwala idan gwamnatin ƙasar ba ta shiga tsakaninsu ba da masarautar garin nasu, domin an yi musu ruda ciki da kuɗaɗensu da suka biya na mallakan takardun filayen da suke da shi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, a gaida Awal Garba kenan. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana.
Salamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu, mazaunin Bayelsa, Sokoto ga dalokar Gambia. Ni an ku isanin sakon ga nawa, wallahi janan Muhammadu Buhari ina da horan niyya ga Najeriya, amma wallahi magoya ba abin samu marasa kishin ƙasa 'yan majalisa, babu ruwansu da talakawa sai dai ni za su samu su a juhansu.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Almanir ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina ta'aziyya ga tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da Suki, ubangiji Allah ka kashi da rahama, Allah ka gafarta mu in ta mu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani.
Assalamu alaikum, mai magana malam malam zanen hula gulu garmu. Ina ta daga 'yan uwana 'yan kasuwa, to Allah mu rika wa masu siyan kayan mu abinci, wanda za a ga idan mutum zai siyan kaya bai san farashin kayan ba, akan sayar masa fiye da yanda wanda ya san farashin kaya, saboda wai bai san kaya ba akan kira irin wannan ciniki wai cinikin dukan hanci. Gaskiya wannan ba abinci ba ne, kai ma an maka ba za ka ji daɗi ba.
To madalla jama'a, za a gafarce mu, rashin lokaci ya sa ba za mu kawo takaitattun labarai ba, don haka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da la'asar za ku ji mu ɗauke da wasu wato shirye-shirye a madadin abokan aiki musamman Ali Mustapha Sokoto. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama, a huta lafiya.